بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بارك مدى ساكن هدوء وانا يمتشي نرانا لتنين وانا شين يمتشن عشرين جوة رمضان شكرا تدبو دا تريف دا أربعين دا بقوي باي هجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وانا يداشي النساب ترى جوة ماريس 2026 daga wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja cikin wato shirye-shirye na darussan tafsiri a watan Ramadan. A yau insha Allah za mu yi darasi mai lamba 35 a cikin jerin gwanan darussa na tafsirin suratul baqara. Muna kan tafsirin farkon izifin afatat mauna aya ta 75. Bismillahir rahmanir rahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفترضون أن يؤمنوا لهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
الله مدركا سركيتي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم شنكنا وقتين wai za su yi imani da ku. Wa qad kana fariqun minhum, alhalin wani sashi daga cikinsu sun kasance yasma'una kalamallah, suna jin zancen Allah. Thumma yuharrifunahu, sannan su murɗe ma'anarsa. Min ba'di ma aqalu, bayan sun riga sun fahimta sun gane. Wa hum ya'lamun, suna yin haka a kan sani. A jiya mun fara tattaunawa game da ma'anar waccan nan aya, wacce ita ce aya ta 75 a cikin wannan sura mai albarka, suratul baqara. A inda muka ji cewa wannan istifhami da Allah ya yi tambaya, afatatma'un, da istifhami ne da ma'anar tankir, wato ba amsa shi ake nema ba. Kuma wannan zancen ana fuskantar da shi ne zuwa ga al'amsa mutanen garin Madina cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, waɗanda saboda zumunci da makwabtaka da sauran alaƙoƙin da ke tsakaninsu da Yahudu, su suna fatan ina ma dai da Yahudawan nan su musulunta. Shin Allah ya nuna musu cewa wannan abu ne wanda ba zai samu ba. Lafazin al-fariq, ismul jam'i, wato ismul jam'i a larabci shi ne suna wanda yake nuna jam'i, amma wanda ba za a iya mai da shi mufradi ba, kamar nisa'u wanda laysa lahu mufradun bil lafz. Mun ji cewa kalamullahi an mai fassara ɗayan biyu, ko dai zamana kalamullahi zancen Allah, wanda wani sashe na cikin Yahudawa suka ji, wani sashe na zancen a lokacin ganawar Annabi Musa da Allah madaukakin sarki. Ko kuma ya zama kalamullahi shine wato alqur'ani, wanda sashen Yahudawa a cikin garin Madina suna sauraron alqur'ani kuma sun tabbatar gaskiya ne. Ko kuma ya zama at-taura, wanda suke karantawa wato kuma sun san daga Allah take. Duk waɗannan an yi wannan fassara. Abinda haka yake tabbatar da shi shine Allah yana magana, kuma akwai maganar Allah shine saƙonsa na alqur'ani ko na at-taura ko makamancinsa. Sannan Allah yana iya yin magana da wani cikin bawansa, annabi ne ko waninsa, kamar yadda Allah yake cewa wato kuma kana libasharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi ibnihi ma yasha, dai yuwa Allah ya magana da wani bawa ta hanyar wahayi ko ta bayan shamaki, ko kuma ya aika mishi da wani manzo cikin mala'iku idan shi mutumin annaban Allah ne kenan, sai ya isar da sakon Allah zuwa ga wannan mutum. al'amar cikin malaman magabata shi yana karanta wannan wajen da kalimin afarba wani ayyumin lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalimallahi maimakon kalamallahi sai zama kalim jam'i ne kenan na kalima wato suna jin zancen Allah da ma'ana ɗaya ne Allah yake summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu sannan su juya zancen bayan sun riga sun ji sun gane Ibn Jarir ya ruwaito a cikin tafsirinsa haka nan Ibn Abi Hatim a cikin nashi tafsirin daga Ikrima malamin cikin tabi'an tabi'ai kuma ɗalibin Ibn Abbas cewa anna imra'atan min al-yahudi asabat fahishatan wata mata ce cikin yahudawa aka kama ta da lalata faja'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama yabtaguna minhu al-hukma sai suka gogo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce muna so kai mana hukunci dama kuma Allah ya bashi zabi cikin ma'ida da Allah yake cewa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum idan suka kawo maka wani shari'ar su in ka so kai musu hukunci to kana iya ka musu in ka so kuma ka ce ku tafi ku ba ni wace to da suka gogo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna neman hukunci da tunani wato raja'ar ruksat suna tunanin ko a samu sassauci akan abin da ke cikin at-taura fada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alimun sai annabi ya sa aje a dauko wani malamin su wanda ake ce mishi ibn suriya da aka je aka dauko shi aka zo da shi akan jaki sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi uhkum kai kai musu hukunci bayan da ya bayar da hukunci sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi a bi kitabillahi hakamta tsakaninka da Allah yanzu wannan hukuncin da kai shin kai hukunci da tafin Allah ne domin hukuncin da ya kawo shi ne ya ce a tsaye da matar mutane su zazzage ta su mata eli sannan a mata bulala goma ta taba abinci abin da ya ce a mata kenan da ita da wanda suka yi zina sai annabi ya ce mishi a bi kitabillahi hakamta tsakaninka da Allah ya kai ibnu suriya ana maka kallon malami yanzu wannan hukuncin da kai shine hukuncin littafin Allah sai ya ce la ya ce a'a ba hukuncin Allah ba ne sai ya kara da cewa walakin sai dai abin da ya faru nisa'una kunna hisana matanmu ne suna da tsananin kyau fa asra'a ilayhinna rijaluha to shine ba kowanne namiji ne ke ganin mata ba yahudiya ya kyale ta ba da haka muka ce duk wanda ya lalata a kashe shi kisan zai yi yawa saboda haka fagayyar na hukuma shi ne muka canza hukunci a je da yahudawa ba suke kawai wani abu na san zuciyarsu za su kalla canza hukuncin Allah ibn ikrima ya ce wa fihi nazalat akan wannan ne Allah ya saukar da fadin sa wa idza khala ba'dhum ila ba'd za mu ji aya a gaba kada insha Allah haka na al-imam al-bukhari ya rawaito a cikin littafinsa as-sahih cewa wata rana yahudawa sun zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakaru lahu anna imra'atan wa rajulan minhum zanaya suka ba shi labarin cewa an samu wasu mutane guda biyu a cikin su sun yi lalata saboda haka suna neman hukunci fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce musu ma tajiduna fit tawrat menene hukuncin da ke cikin at-taura fi sha'anir rajmi game da jefe waɗanda suka yi zina alhalin suna da aure fa qalu sai suka ce nafdahum wa najlu wa yujladuna mu dai abin da ba gani shine za a yi musu bulalu sannan a yi ta musu a sa su ji kunya a kunyata su cikin mutane to akwai wani tsohon ba yahudi da ya musulunta cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne Abdullahi ibn Salam Allah ya kara masa yadda yana zauna a wajen sai ya sauri ya ce kadabtum ya a'da Allah in ce ƙarya kuke maki ya Allah wallahi innakum latajiduna fit tawratir rajul tsakaninku da Allah kun tabbatar cewa a cikin at-taura akwai rajul walakinnakum mubaddiluna sai dai kun riga kun saba da ɗabi'ar canza littafin Allah to waɗannan masu irin wannan aikin ta ina kake tsammanin za su musulunta kai na kake tsammanin ya kai mutumin Madina cewa waɗannan wai za su tuba shine Allah yake cewa fa afatatma'una an yu'minu lakum shine al-imam al-shankiti a cikin adwa'ul bayan da yake yana fassara wannan aya sai yake cewa su ahlul kitabi wannan yahudawa an san su da canza addini kisa ma Allah ya musu kashedi Allah ya ja kunnan su Allah yake tuhumar su yana cewa ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun nisa kuke juya gaskiya ku sa ƙarya a samanta saboda ka ku koya gaskiya a ranar kuna sani sai shankidi yace faqad kanu domin su sun kasance wato sun kasance ma'rufun sun kasance an san su fi tadlilin nas wajen fatar da mutane wa tahrikil kitab da juya littafin Allah wa talbisil haqqi bil batil da canza gaskiya a da ƙarya a wajenta kullu zalika duk wannan suna yi shine an qasdin suna sane wa ilmi wa bidatil hasad kuma saboda tsabar hasada wa munasabatil ada'i da kuma kiyayya sai shi yace wa khasmun hadha hadu kaga wannan habayya wanda yake duk abin da yake yana sane da gangan saboda hasada da kiyayya da kike yake yi yace fala dawa alahu to bai da magani yanar mudallisa la yu'manu janib wa mutumin da ya riga ya shahara da maguɗi bai da zai azuna lafiya da shi wal mudallil wanda ya shahara da batar da mutane la yusaddaq ba a taɓa gaskata shi wal hasidi wanda yake ma kiyayya ta hasada la yashfihi illa zawalu ni'mati 'ala al-ma'sud babu abin da zai sa ya bar wannan hasada sai in ni'imar ta kubuce maka kai wanda yake hasada sai ya ci gaba da magana can yake cewa karshe fa su ne waɗanda Allah ya ba mu labarin sun wa kansu tambari da suke cewa wa qalu qulubuna ghulfun yahudawa suka ce kai mu fa zakatun mu an riga an yi silin din sa a rufe su ba wani maganar shigan gaskiya cikin ta sai Allah yake balla anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minu to mutanen da su Allah ya ba labarin sun yi wa kansu wannan shaida cewa su fa zakatun su kullallin zakata ne mai ma'anar gulfun abinda aka riga aka rufe aka yi silin aka riga aka dade shi kamar da ake ma ake packaging din sabon abu to wa qalu qulubuna ghulfun abinda suka shi kai ce da haka wani tsammanin wato gaskiya da riko da ita za a yi daga Yahudawa Allah ka tsare insha Allah yace wa idza laqul ladina amanu
wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون
ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu bayani akan waɗannan kangararrun mutane yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun Allah yace wa idza laqul ladina amanu kuma sun kasance idan sun gamu da mu'minai qalu sai su ce aman kuma mun gaskata wai da kala ba'dhum ila ba'd idan sashin su yake banta da sashi alu sai su ce atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum me yasa kuke gaya musu abinda Allah ya buda muku bi yuhajjukum bihi inda rabbikum ba kwa jin tsoron su kafa muku hujja abinda kuka gaya musu a gaban ubangijinku afala ta'qilun kuma ku da hankali ne wannan aya ta 76 ke al-imam ibn jarir yake cewa wannan aya hadhihi al-ayatu nazirul ayati al-ukhra ta naziratu al-ayati al-ukhra allati akhbara Allahu jalla sha'nuhu fiha anil munafiqina bikhida'ihim Allah wa rasulahu wal mu'minin. Wannan aya irin ta ne, irin ayar da Allah ya bada labarin cewa munafikai suna ganin sun yaudara Allah, sun yaudara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun yaudara mu'minai a cikin fadin Allah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. A cikin mutane akwai wanda yake cewa yayi imani da Allah, yayi imani da ran lahira, alhalin ko ba mu'mini bane, sune munafikai mun ji a baya. Wa ku kuma Yahudawa suke wannan abin a tunanin su, sun ce sun imani a zahiri shike, alhalin Allah kuma ya san ba mu'mini bane. Wato yadda abin ya faru shine, Yahudawa idan suka gamu da wasu sashi cikin mu'minai a garin Madina, sai su ce musu ai ba mun imani, kuma mun yarda, alhalin kuma iya bakin su ne kawai suna rudar da waɗannan bayin Allah ne, suna sa su cikin wato a rudani. Wa idza khalau ila ba'dihim, ai idza zahabu wansarafu ila ba'dihim, ila anan da ma'anan bi ba'dihim, wa idza khalau bi ba'dihim, ko da ma'anan ma'a, wa idza khalau ma'a ba'dihim, ko da ma'anan an, wa idza khalau an ba'dihim. Ana iya fassara shi haka, wato suka keɓance tare da ‘yan uwansu, ko kuma suka keɓance daga barin mu'minai daga su sai su, to a nan wajen sai su fara yi wa kansu mu'ataba, ya kace ya ɗazu ka ce kaza, domin sun kasance bayan sun ce wa mu'minai ai mun yi imani, to sai a samu a cikinsu masu azarfaɗi su kama ba da labarin irin waɗannan abubuwan da ake ta faɗa, cewa ai lokaci kaza ma a cikin kakanninmu an yi kaza, an maida wasu birai, an ɗaga dutse za a halaka wasu, wasu masu kawata sai sun ga Allah, Allah ya garkake su ga baki ɗaya. Domin duk wannan karatun kafin suratul baqara ta sauka ba wanda ya san shi a Madina, ba wanda ya san shi a Makka, su dai suna nan da shi a cikin littattafansu, amma sun koyo ba sa gaya wa kowa, saboda ba zai sun gaba da wannan labarin na irin ta'annati da taurin kai da jaga niyan da iyayensu suka yi su da kakanninsu, saboda haka ba sa gaya wa kowa. Sai suna, sai a samu wani cikinsu ne azarban baki, sai ya gaya wani cikin Larabawa, sai su kuma suka labari cewa fa ma waɗannan kaza 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 kaza, to shi ne suka sake taruwa sai su yi wa kansu wato mu'ataba, su ce me yasa, wani me yasa ka je ka faɗa. Idza khalau ila wa idza khala babu ila babu, haka ne ko? Qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum, me yasa kuke ba su labarin abinda Allah ya buɗa mu? Shine Ibnu Jarir yake cewa kana min sha'anihi, wannan khulasar abinda ya faɗa ne nake takaita mana, ya kasance cikin sha'aninsu, idza laqul mu'minina, idan suka gamu da mu'minai, yaquluna lahum khida'an wa nifaqan, sai su yaudare su, su munafunce su, su ce musu amanna bi Muhammadin, ai mun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa awsaquhu ja'at mutabiqatan lima fi tawrat, kuma siffofin Muhammad din nan da ya hijira ya dawo Madina daga Makka sun dace 100% da abinda muka gani cikin at-Tawra. Amma wa idza khalau ila ikhwanihi min al-yahudi atabuhum ala dhalika, amma idan suka keɓance da junansu sai su fara zargin junansu, me yasa ku gaya musu, me yasa za ku ce musu akwai siffofin shi a cikin at-Tawra? Falan ma hajjara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira a karan farko kafin a je a yaƙe su, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika musu da ƴan saƙo. Alal misali, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da Sayyidina Ali ya je yi wa'azi, ya isa musu da saƙo a cikin anguwar Banu Qurayza. A lokacin da aka yi yawmu Qurayza, Banu Qurayza an yaƙe su bayan sun ci amanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan tunda an yi yarjejeniya da su a farkon zuwa Madina, cewa da mu da ku duka yanzu Madina garin mu ne, saboda haka dukanmu muna da alhakin kare tsaro a Madina, idan wani ya kawo farmaki ma ɗaya daga cikinmu, za mu haɗu mu tare wannan farmaki, sannan ba za mu haɗa baki da wani abokin gaban ɗayanmu a waje ya kawo wa ɗayanmu a Madina farmaki ba. Suka sa mu a waɗansu yadda da wannan yarjejeniya, amma ana nan ta ƙarƙashin ƙasa, suka dinga ƙulla makirci tsakaninsu da Quraishi akan cewa a zo a haɗu a yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya kawo yaƙin da ake cema al-Ahzab, bayan Allah ya wargaza waɗannan taron mutanen banza a Ahzab, Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun koma Madina, sai ga mala'ika Jibrilu ya zo shi kuma da sulkin sa da kayan yakin sa, yana zuwa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ka haje makami? Sai ya ce ai yaki ya tsare, ya ce ina yaki bai tsare ba, ai Banu Qurayza sun ci amana yarjejeniyar da aka yi da su, saboda haka yanzu da kai da jama'arka ku fito mu haɗa Banu Qurayza. To lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yi shela bayan an yi sallah azza, ya ce abu layi layi kwararo kwararo a yi shaida cewa kada wanda ya sallar la'asar sai a Banu Qurayza, wato a fita yanzu yanzu nan ke a kama hanya. Da aka sabu suka fita suka kama hanya zuwa Banu Qurayza, kuma tafiya ce har a yanzu in ka lissafa ta kai kamar kilomita 20 zuwa da ke asalin wato abin nan location ɗin garinsu daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya kawo wannan nisan. Za ka tafiya ce kuma da kafa, wasu da jaki, wasu da doki, kuma tsakanin azhar da asar watakila awa biyu kawai ba dole ya isa ba. Almuhim da aka je Banu Qurayza, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga ya tsaya yana yin shela yana cewa ya ikhwanal qiraba, ya ikhwanal khanazir, ya ikhwanat taghut, sai ya ku yan uwan birai, ya ku yan uwan aladu, ya ku yan uwan waɗanda ya abadata taghuti, ya ku wanda iyayen suka bauta wa taghuti su mutawa dan malaki, sai suka fara kallon junansu suna cewa min aina sami'a muhammadun bi hadha al-kalam, aina muhammad ya san wannan labarin? Lokacin ba su san Allah ya riga ya sanishe shi waɗannan abubuwa, suna mamaki. Sai ya ce ai kai wane da kake da aboki a cikin Madina kake fere da shi kane ka ga mu wannan shi kuma dauka ya ga wa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzu gashi ne yana goranta ma da shi ne suka fara zargin junansu a wajen. Atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi ila rabbikum, wai sai suna cewa so kuke yin an je kiyama, ranar alkiyama su kafa muku hujjar shi a gaban Allah, kaga duk da suke iya shegin sun sa ku a kiyama, sun san cewa kuma abinda suka faɗa za a iya musu hujjar shi a gaban Allah. Da shi ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya kuma sai kafa doka ya ce la yadkhulanna alaina qasbatal madinati illa mu'minun, daga yau kada wanda aka bari ya ƙara shigowa ƙwaryar garin Madina sai mu'min. Ƙwaryar garin Madina da shi ne iya katan ga masallacin shi ne ƙwaryar garin Madina. Annabi ce to kada wanda ya ƙara shigowa da sai mu'min. To da suka ji haka sai su ce to muwa mun yi imani, in za su shigo da safe za su zo kasuwa za su zo su harkokinsu, sai su ce muwa musulmai ne, an tare sai su suwa musulmai ne, idan sun koma da yamma sai su ce ƙarya suke ba sun musulunta ba ne, sun shiga ne kawai da baki. To shi ne Allah ya ba da labarin su a cikin Ali Imran, da Allah yake cewa wa qala ta'ifatu min ahli alkitabi amanu billazi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari waqru akhirah la'allahum yarji'un, sai suka yi ba kansu wato fatawa suka ce abinda ra'ayi shi idan gari ya waye sai mu ce mun yi imani, sai mu shiga garin da sunan musulmai, idan yamma ta yi sai mai ridda abinda suke ke. Har yanzu Yahudawa suna da wannan ɗabi'a, akwai Yahudawa da yawa ƙasashen musulmi da suke zuwa da sunan kasuwa ko da ko a matsayin ma'aikatan agaji irin 'yan NGOs ɗinnan ko ma'aikata a cibiyoyin bincike da jami'o'i a matsayin researchers da professors, sai su zo da sunan cewa ai ko su zo aiki ne, wasu su ma su nuna su musulmi ne ko dai a apologetic Islam irin suna fahimtar musulunci, alhalin kuma 'yan leƙen asiri ne, akwai su kewaye da al'ummarmu gaba ɗaya, wasu su kuma ma'aikata a embassies, wasu su ma'aikata a multinational companies da ke aiki a ƙasashen musulmi, babu abin da suke illa na ɗan bayanai waɗanda suka shafi musulmi, waɗanda suka shafi tarihinmu da rayuwarmu da al'adunmu da shige da ficenmu. wannan tsohuwar dabi'a ce da Yahudawa suka dinga aiki da ita ka ji ga Qur'ani ya ba mu labarin da Allah ya ce sai Allah ya ce ne wa min ummiyuna
awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun
Allah ya ce awala ya'lamu haka ne
awala ya'lamuna
awala ya'lamuna ashe ba su sani cewa anna Allah cewa shi ubangiji ya'lamu ma yusirruna Allah ya san abin da suke korewa a cikin zukatansu wa ma yu'linuna da abin da suke bayyana dan sun bayyana imani na ƙarya sun ce amanna alhalin ba su imani ba Allah ya san zukatansu dan sun koye kafirci suna ganin wai mutane ba su sani ba to Allah ya san abin da suka koyi Allah ya ce ku sani da cewa Allah yana sanar da abin da suke bayyanawa da kuma abin da suke koyewa babu abin da yasa Allah wato silayin ce wa Allah da shi sa iya dai su yi wa mutane irin wannan dabara ko irin wannan yaudara ko irin wannan rashin daraja amma a wurin Allah Allah ya san sirrin su Allah ya san bayyana wasu kamar yadda muka ji a wasu ayi kutun wannan sai Allah ya ce minhum
wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innahum illa yadhunnun
saboda adalcin Allah ubangiji madaukakin sarki kada ayi musu kudin goro kun ga ai an tawo ana ta bayanin iya shegen su amma a cikin su akwai waɗanda ba da su ake wannan iya shegen ba su ma taren ɗan abu ya riba ne a shankida idan aka bazzanta a yadda yake haka abinda za ka fahimta duka Yahudawa suke yin wannan abu ko kuma dukan su ne suke da ilimin da za su iya yin wannan yaudarar da wannan ha'incin shi ne sai Allah ya togace ya ce wa minhum kuma daga cikinsu akwai ummiyuna waɗanda suke jahilai la ya'lamuna al-kitaba ba su san littafi ba illa amani sai dai burace-burace kawai wa inhum kuma su din ba su da wani abu yi illa ya gunnuna sai zace-zace na ƙarya aya ta 78 kenan ko kun ga anan da Allah ya ce wa minhum wato a cikin Yahudawa akwai wasu nau'in mutane da ake cewa ummiyun al-ummi shi ne Allah bai ya kutubu wala ya qra'u al-maktuba mutumin da bai da ilimin rubutu kuma bai da ilimin karanta rubutacciyar magana ba zai iya maida magana shi rubutu ba kuma da idan an rubuta mishi ba zai iya gane mai rubutu yake nake ba wannan shi ake cewa ummi wato ana danganta shi zuwa ga ko dai al-ummatul ummiya al'umma wadda take ba ta rubutu ba ta karatu kamar larabawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu asharu hakaza wa hakaza wa hakaza annabi ya ce mu larabawa al'umma mu ba mu gaji rubutu da karatu ba mu dai abinda muka iya shine lissafi na gwarubari za ka ce wata haka goma da haka goma da haka tara sai ya kale ya tsada daya a gwada shi lissafi gwagwari ke wato laraba wasu san lissafi irin na kalanda na yan astronomy ko na yan geology ko geography ko na babu sawan nan to al-ashari shi ne ya ce ummatul ummiya wasu ba suka ce al-ummi wato nisba ne ila al-um zuwa ga uwa cewa mutum yana nan ya girma amma dai da bambanci da yadda uwar shi ta haife shi kamar da Allah yake cewa Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba to a cikin Yahudawa kamar kowace al'umma akwai wasu gungun mutane jahilai wannan jahilai ba su da katabus ba yadda suka iya da kansu ba su san littafi na at-taura da abin da ke cikin shi ba da haka ba su da aiki illa zace-zace la yaktubuna wa la yaqra'una ba su san me suke ba illa da aka ce anan wannan istisna'i ne munqati kuma abin da aka ce suna yi baya cikin alkitab kamar da Allah ya ce malahum bihi lil ilmi illa ittiba'a dhann aka ce suna yi munqati da aka ce illa amani, lafazin al'amani abin da yake nufi a lance ne mabambanta ko dai zama yana nufin at-tilawa al'amani yana zuwa da ma'anar tilawa karanta abu kuma da Allah yake cewa illa idza tamanna alka shaytan fi ummiyati ay alka shaytan fi tilawati sai zaman kuma kai kana fasara ba ta da aiki illa karatu yuku wa minhu ummiyuna daga cikin su akwai jahilai la ya'lamuna alkitaba wasal litafi ba illa al'amani sai dai karatu ko rubutu wanda yake karanta bi san fasara kuma mutumin da yake kulo wanda yake karanta qur'ani bi san fasara shi to ga wannan bai da bambanci da jahili kuma ka dauki wannan fasara ke ko kuma dauki fasara al'amani bi ma'ana al'akazi kamar da sayyidina Usman yake cewa a cikin kisar kashe shi da yake cewa ma tamannaitu mungu aslamtu bi ma'ana ma kadibtu ban yi ƙarya ba kuma ka dauki wannan fasara sai da ma'anar shi suna cewa ne wato wa minhu ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani wato ba su san littafi ba sai dai ƙarerai kawai da aka gaya musu suke ci gaba da yaɗawa kamar ƙarerai da jahilai suke a kai galibi jahilai sukan zama ana akwai malamai na bid'a malamai marasa gaskiya da suke gaya musu ƙarerai su kuma su ta yaɗawa har ka ɗauka wannan ƙarerai gaskiya ne abinda ba za ka taɓa ji a wurin wa'azi ba sai ka ji a bakin jahili misali yanzu shiga jahilai suna cewa ai an ce ma lailatul qadari idan ta kama za ka ga babu komai sai dai ka'aba duk ba za ka ga gini ba kaga wannan ƙarfe banza su go ba za ka rubuta ta karatu ba amma za ka fita a bakin mutane da yawa kun muka dauki ma'anar al-amani da ma'anar al-akazi sannan yana yin dukkan ko ma'anar wato buri buri shine mutum ya dinga sa ran samun abin da yafi karfinsa abin da ke da wahalar samu wato ya ga wani abu wanda yake so ya samu kuma abin yana mishi wahalar samu ko zai mai wahalar samu amma da aka yi dan fararen shi a kai zama kuma wannan hali ne na mutane wanda suke masu tsananin kwaɗayin duniya wanda sha'aninsu ba sha'anin Allah ba ne kamar ka kalli mutanen zamanin Karuna masu cewa ya laita lana mithla ma utiya Karun wannan shi ne buri ce ina ma mu samu irin abin da aka baiwa Karun to kowanne da aka saka fasara ce daga cikin fasarorin da malamai suka yi wallahu a'lam Allah ya ce wa inhum illa yazunnuna in anan da ma'anar ma ce nafiya wato wa ma hum kamar ilil kafiruna illa fi ghurur wato malkatuna illa fi ghurur kenan wato babu abin da suke illa yazunnun ay yakzibun sai ƙarya da suke yi to mun ji cewa al-ummi shine wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wannan ga ɗaiɗaiwan mutane to siffa ce ta zargi siffa ce tana ƙasa a ce kana mutum da girmanka da hankalinka amma ko ba ka koyi wani abu na ilimi wanda zai baka dama ka iya rubuta magana ko ka iya karanta rubutaccen saƙo ba wannan zai zama kana da na ƙasa musamman a wannan zamanin da muke ciki da ma zamanin da suka wuce amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin shi mu'jiza ce tunda shi bai zo zamanin da ake ma wannan rubutu da karatu ba ma shi kadai ba duk mutanen garin su ba sa yi to wanda Allah yake cewa wannan zai ba aka fil ummiyin rasulullahi duk kasan Makka bai cikin al'adar su rubutu ko karanta abin da aka rubuta amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo karatu wanda ya buwayi duk masana rubutun duniya gaba daya shi sai Allah ma yake cewa shi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqquhu bi yaminika idan lartabal mubtilu kai baka kasance kana karanta wani abu rubutacce ba ko kuma ka dinga rubuta shi da hannunka na dama inda kana yin haka to da masu kawo ko kwanto da sun samu hujja duk da haka sai da suka ce inna ma yu'allimuhu bashar duk da haka sai da suka kawo zancen banza akan alqur'ani amma za ka ga cewa shi ne Allah sallallahu alaihi wasallama a yadda Allah ya halicce shi din nan bai rubutu bai karatu haka ne Allah ya mishi wahayin alqur'ani wanda ya zama littafi gagara gasan masu gasa tun daga zamanin da aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi har yau ana damawa da Qur'ani ko ba a ga iya kasar ko ba za a ga iya kasar ba a taba cin garansa ko a cikaro da wani abu a cikin sa wanda yake karo da juna ko wani abu da ya saba ma ilimi ko wani abu da ya saba wa tarihi ko wani abu da ya saba wa abin da aka saba ji in ka ji wani abu haka to kai ne kake da karancin ilimi ko karancin fahimta ko karancin sani randa iliminka ya kai randa fahimtarka ta kai za ka gane cewa kai ne kake kan kuskure ba gwani yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi a gare shi wannan dabi'a ta rashin rubutu da karatu dabi'a ce take abin darajtawa a wajen shi so da kuma nan wannan aya ita ce daga cikin ahli kitabi akwai gama garin mutane wanda suke jahilai wanda ba su da wani rabo na wani ilimi a cikin littafin Allah sai dai a cikin sa akwai wanda suke iya karanta doran matanansa kawai ba tare da sun gane ma'anarsa ba sannan kuma suna tare da wasu malamai wanda suke makiya Allah wanda suke gaya masa karirai su kuma su ci gaba da yadawa kaga wannan siffa tayi kama da siffar duk inda ka samu jahilai waɗanda ke tsoro baki a al'amarin karatu tayi kama da siffar inda ka samu jahilai waɗanda ke ƙarƙashin kulawar wani malami wanda yake maki Allah ko ɗan bid'a ko malami wanda yake mai son zuciya zai basu cikin jahilci zai basu ainihin wato cikin fa'ita shi da fagamiya sannan ya cusa musu munanan aƙidu da munanan maganganu wanda za su ci gaba da yaɗa shi ne illa amani inhum illa wa inhum illa yazunnuna Allah ka tsare mu daga bata ka tsare mu daga halaka insha Allah ya ce ni
fawailun lilladheena yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indi Allahi yashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aydihim wa wailun lahum mimma yaksibun.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ainihin wato bayani akan Yahudawa da irin harkallar da suke gudanarwa a rayuwarsu. Fadan Allah ya ce fawailun lilladheena yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma kasabat aydihim fawailun lahum mimma yaksibun. Allah ya ce fawailun lilladheena yaktubuna alkitaba bi aydihim bai na azaba ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu thumma yaquluna sannan sai su ce hadha min 'indillahi su ce wannan daga Allah ne liyashtaru bihi thamanan qalila dan su anshi wani dan kankanin kuɗi daga wannan aiki. Allah ya ce fawailun lahum bani ya tabbata a gare su mimma kasabat aydihim mimma katabat aydihim daga abinda hannunsu ya rubuta wailun lahum mimma yaksibun bar ya tabbata a gare su daga abinda suke samu na dan kankanin kuɗi din nan. Wannan ita ce aya ta 79 al-Imam al-Qurtubi yake cewa a cikin tafsirin sa lamma darasa al-amru fihi wa sa'at ra'iyatu ulama'ihi wa aqbalu ala ad-dunya hirsan wa tama'a. Yayin da Yahudawa suna rayuwarsu sai ilimi ya tashi malamai na Allah suka yi ta mutuwa sai zama na saura malamai waɗanda suke na shaitan ba na Allah ba sannan sai aka wayi gari kuma ilimi ya yi nisa da su sai dai makwaɗaita duniya da masu neman ci da addini su ne suka yawa. Qurtubi ya ce ana nan fa ahadathu fi shari'ati sai suka kirkiro bid'o'i a cikin addininsu wa baddalu suka canza addinin wa alhaqu zalika bit-taurat suka dinga ɗiban zance mara tushe suna zubawa a cikin at-taura wa qalu lil awam suna ce majahilai hadha min indillahi wannan ma daga Allah ne zaman yayi tsawo gaban Isra'ila domin asali bayan shi da Annabi Musa alayhi salam Annabi Musa ya bar wato wasiya cewa at-taura asalin kofin nan da yazo da shi daga wurin Allah a samu akwati a zuba ta a ciki sai a kulle a ajiye a ainihin wato wanda suke ibada a nan a Baitul Maqdis ba a fito da ita sai in akwai bukata sai ana so a kafa wata hujja ko a yi wani nazari ko makamanta haka da an gama kuma sai a mayar ana nan sai wani sarki bayan shi da Annabi Sulaiman wani sarki wanda yazo ya ci garin da yake sai ya kona garin da ya kona garin har wannan shi ma'abadi Sulaiman din temple na the Solomon temple wanda suke kira su dawo da shi din nan to har shi sai ya cuta ya kone tare da tafin gabaki da tare da tafin Attaura din duka ya kone to kafin a yi zamanin Uzair da zamu zo mu ji wanda suke cewa Uzair ibn Allah wanda ya zo musu da cikakkiya Attaura daga baya to shine sai su malaman Yahudawa kowa sai ya rubuta iya abin da ya rike kamar yadda Allah yake cewa bi mastahfidu min kitabillahi wa qalu alayhi shuhada shin Allah ya danka musu amanar abin da suka iya rikewa abin da aka ba su aiki rike shi cikin zafin Allah sai kowa sai ya rubuta abin da ya rike sai kuma ya ƙara da son zuciyar shi duk abin da ya ga dama sai ya zuba za ka sai zama a tauran kowa tashi daban wani ma mutum daya yana da attaura kala kala kowace zai fito da ita gwargwadon yanayin da ya gani kamar yadda muka ambata a jiya to wannan shine abin da suka dinga yi shine Allah yake musu magana a nan mu kalla mu ga a cikin aya daya Allah ya ce wailu akan su su uku wailu lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim fa wailu lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim Allah ya sake cewa fa wailu lahum mimma katabat aydihim wa wailu lahum mimma yaktubuna bani akan su har zubi uku shi sa malamai suke ta kokarin su fahimci ma wai me ake nufi da wailin din nan kafin mu zo kan shi daga cikin abinda Yahudawa suka dinga zubawa a cikin Attaura ta su ta ƙarya din da suka dinga kirkira za mu zo mu jiyo su a cikin su kamar irin fadin su cewa laysa alaina fil ummiyina sabilu suka kafa wa kansu doka cewa idan mun ci kuɗin duk wanda ba ba Yahude ba to mun ci banza musamman larabawan nan mutanen Makka da Madina da Taifa abokan zaman su idan ba Yahude ya ci bashin balarabi da gangan sai ya kibiya idan suka ciniki da balarabi an kawo kaya ya ba da kuɗi sai ya kibiya ya ta yawo da hankali da an da nan sai ce kai mu a cikin tafin ba an ce idan muka ci bashin ku ko alahira ma babu biya laysa alaina fil ummiyina sabilun daga ciki da irin ainihin wato ka'ida ta cewa la yadurruna dhanbun mu ba wani zunubin da zai cutar da mu suka ce in ma ya cutar da mu to dan kankanin lokaci ne shine wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyama ma'dudat mu ba za mu shiga wuta ba in ji su sai ɗan kwanaki kaɗan daga ciki suka rubuta nahnu abna'ullahi wa ahibba'u in za mu zo mu ji Allah zai musu mai musu martani a kan irin waɗannan maganganu da suka dinga yi to haka suka cika Attaura da munanan maganganu da canza zancen Allah lafazin wailun kamar yadda muka ambata ana amfani da shi don nuna kururuwa don nuna tsorata da shiga cikin bala'i kamar ya wailata a ajastu an akuna mithla hadha al-ghurabi wa uwari wa sau'ata akhi kamar mutum yace wayyo ya shiga wayyo kai cansa larabawa suna amfani da shi a haka amma ka ce asalin al-wairi wani dutse ne a cikin wutar jahannama wanda ake bala shi da wuta sannan a mai tsawa ya dagargaje ya zuba ita wutar shi ta zuba akan kafirai wasu kuma suka ce a wani kwazazzabo ne a cikin gidan wuta wata kwata ce babba a cikin gidan wuta wata take tara iwa da mugunyar jikin rubewa da konewa ƴan wuta to anan za a zuba su waɗannan ainihin wato a kafiran Allah ta tsare wasu kuma suka ce a wata kofa ce ta musamman ta gidan wuta wanda wasu za su shiga cikin wuta ta hanyarta a taƙaice dai su a gun larabawa alwairi كلمة تشير إلى الحز إلى الحزن والهلكة كلمة تشير كنوني إزواء تبقى إنتكي دداموة تهلكة الله يتي فويل لهم مما كتبت أيديهم الله يتي وني يتبت أكنسو daga abin da suka rubuta da hannunsu mun ga an ambaci hannu ma anan Allah ya ce fa wayyul ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim man ya tabbata ga masu rubuta littafin da hannunsu kuma ba shi a littafi da hannu ake rubuta shi wannan shine wato jumla ce da ake ce mata sifa wanda ke zuwa bayaniya sifa ce take dan bayanin abin da dama an san shi kamar yadda zaka ji ne an ce wanda suke suna yin shirka sai Allah ya ce bi gairi haqqi ba tare da gaskiya ba dama babu wani shirka da ra'ayi da gaskiya ko zubar da jini sai a ce bi gairi haqqi ba tare da gaskiya ba dama babu wata kisa da ra'ayi da gaskiya to haka nan ma irin kamar yadda Allah ya ce illa qa'ir wala qa'ir yaqir bi janahihi ko kuma wani tsuntsu wanda ke fuffurwa da fukafukan shi dama da haka yake ko ba fara ba haka in yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna fada da bakunansu dama fadin magana da baki ake sani to haka shi irin shi ne nan a qawlil ladina yatuna kitaba bi aydihim Allah ya sake cewa qawlil lahum mimma katabat aydihim wani ya tabbata a gare su daga abin da suka rubuta shi hannunsu wani lahun mimma ya ci guna wani ya tabbata a gare su daga abin da za su samu daga wannan aiki wannan aya a cikinta akwai tsoratarwa mai girma kamar yadda Qurtubi yake fada ya ce fi hadhihi al-ayati tahdhirun min at-tabdil wa at-taghyir wa ziyadati fi ad-din wannan aya tana jan kunne tana gargadi akan canzawa ko canza addinin Allah ko yi mishi badal ko kawo wani tsari a cikin shi fa kullu man baddala aw ibtada'a fi ad-dini fa huwa dakhilun tahta hadha al-wa'id kudin yace duk wanda ya kawo bid'a cikin addinin Allah duk wanda ya kawo abu sabo yace ayi yace addini ne a ranar Allah bai ce ayi ba a ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi ba kudin yace to ya shiga cikin wannan aya shi sa kaga bid'a take da hadari shi sa nabi yake cewa wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar to kaga inda abun ayatin da cewa bid'a irin wace ce kamar yadda hadisi ya nuna sura ta dan uwa musulmi mu kiyaye bid'a mu kiyaye malamai masu kawo bid'a duk wanda ya maka nasiha yace kamar yin bid'a ya ce muke kai kar ka ji haushin sa kai kokarin zama cewa duk wani abu da yake Allah bai aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi shi da sunan addini ba to kana sani ga kana shi Allah ya sai sannan a cikin nan za mu ga cewa sallallahu alaihi wasallam ya ba ya tsawatar da al'ummarsa game da hadarin bid'a kan wannan hadisi na sunan Abi Dawud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kullu yake karanta shi a cikin hudubarsa yace inna kullu bid'atin dalala inna kullu bid'atin inna kullu murisin bid'a wa kullu bid'atin dalala cewa kowane abu farare a cikin addini bid'a ne kuma kowace bid'a bata ce sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata da kuma shi game da rarrabu al'umma cewa za a rarrabu gida gida har gida 73 yace dukkaninsu suna wuta in banda guda daya wacce ce guda daya shine abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai shi da sahabbansa cewa duk abin da zaka yi nemi yaya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sannan wannan aya a ƙarƙashin ta magabata na kirki Allah ya kara musu rahama suka tattauna game da hukuncin sayar da alqur'ani mutum ya rubuta alqur'ani ya siyar ko ya kafa kamfani yana gurbin littafan alqur'ani yana siyarwa kamar yadda ake sani shin ina halaccin wannan wasu malamai suka ce haramun suka ce suna ganin idan mutum ya sayar da alqur'ani kamar shi ma ishara bihi samanan kalila ya aishi wani ɗan kuɗi ya ba da zancen Allah amma an samu wani babban malami cikin tabi'ai shi ne Imam Sha'abi ya ce a ya halasta a sayar alqur'ani aka mishi tambaya ya ce la ba'asa bi bai'il mushafi bi annahum la yabi'una al mushafa wa innama yabi'una al waraqa wa amala aydihim ya ce babu laifi za a iya sayar alqur'ani domin wanda ya siyar ba alqur'anin ya siyar ba ya sai da takaddu ne material din yake siyarwa da kuma aikin shi da yi da hannunsa ko aikin shi da yi da na'urarsa saboda babu da yake dan mutum yana rubuta alqur'ani a madadin shi na gaggara yana rubutawa yana fansarwa me da yake cewa da Hausa yana fansarwa ko yana cin abinci haka akwai ma malaman musulunci a baya wadanda aikin su kenan malamai ne manyan malamai wanda ya zo a cikin tarihi cewa suna aikin kwafa littattafai shine sana'arsu suna kwafa mutane qur'ani shine sana'arsu na biyu kenan na uku malamai suka ce daga nan kuma malamai suka ƙara cewa wannan yana nuna haramcin wanda zai zauna kawai yana karanta qur'ani ana biyan shi ba wai koya mutane qur'ani ne muka faɗa nan koya ce wani kai mun sauka zan biya ka to wannan ba ki wannan kan kana malamin ka ce ba ki wannan zai zauna kawai aikin shi sauka ko a ce karanta ya san kafa kaza ko halace ka kafa kaza yana ta kirgawa a in ya gama a biya shi ko ya rubuta maka ita cikin kifita na jarka na rubutu wannan ka malamin ka ce tabbas babu kai don ba karanta da dini yake ba bai karantar da kowa komai ba kawai wani mai kuɗi ya zauna can yana neman wata buƙatar shi ko ma hala ba wani tsafin shi aka gwada mai kawai kuma zai same ka Allah rabba baka da aiki ko gangaren baka da abin yi kawai ya ce za ta mana ga wannan sako ya kawo su ɗan dubannai ko su ɗan ɗaruruwan dubannai ya baka ya ce kawai a yi sauka shikenan kai da almajiranka ku kama karatun alqur'ani ba shi ba gani shi zama Allah ya jarabce su ma su ba alamar ba makarantar su ke in suka zafi suka soke shi kenan sai wala rakasu kai ka jiyo can kai da kake abin nan sai su soke su sai su rabu da kai kawai su gaba da sha'anin su ba ka fi kai ba ko kuma idan aka karanta izu sha biyar ta kuɗa ne shi ya isa ka amma yana kuɗi shi a take sai wannan ba sana'a ba ce da ya kamata a samu makarantun alqur'ani a cikinta Allah ya baka qur'ani ya baka daraja fiye da wanda yake iya ba duk wani mutum annabi ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu dan me zaka mai da kanka baya ba daidai bane asan da yawa daga cikin makarantar alqur'ani musamman ɗan uwan mu makaranta na tsangayu wanda suke yi na gargantaka da suna ɗaukar wannan matsayin sana'a to gaskiya ba sana'a bace da ta dace da daraja abin da Allah ya ba su Allah ubangiji ya kiyaye Allah ya kyauta sannan wannan aya tana nuna mana cewa at-taura to an riga an barkita ta daga cikin abin da ya faru a taura kamar da muka bayani shi akwai rikirkitawar da suka yi mata sun rikirkita ta saboda ta asalin ta bata daga baya kuma suka rubuta abin da suka ga dama suka kore abin da suka ga dama saboda haka wannan da ake da ita yanzu a duniya wanda ake cewa Old Testament to ba at-taura ce yadda Allah ya saukar ita ga Annabi Musa ba at-taura ce take muharrafa wacce take adulterated wacce take ainihin wato an cika ta da maganganu waɗanda ba na Allah ba saboda haka zaka ga littafi guda a cikinta duka maganganun wani ne ba maganganun Allah ba da haka ba za a iya hujjarta ba dan cewa wannan abin da Allah ya saukar bane sai dai a yi izina da ɗanɗanuwar abin da ke cikinta wanda wataƙila ya dace da abin da ke cikin alqur'ani ko malamai suka iya gane cewa wannan na asali ne wallahu a'lam yana ganin saboda lokaci da ya mana abin nan za mu dakata iya nan sai mu tashi a aya ta 80 kenan wadda Allah ne
faƙalu lan tamassana
an-nar lan tamassana an-nar ko na insha Allah dan Allah ya kusa da mu tashi gobe faƙalu lan tamassana an-nar illa ayyama ma'dudat wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam